أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبادة كراتمنا الموطى تإمام مالك رحمه الله تعالى وننشيني مجلس منا هدو أتكين كراتم ونن للتاهم bayan majlisi guda uku da suka gabata akan matashiya akan wannan littafin yau da iko Allah zamu fara horkon babi wanda malam ya kawo a cikin wannan littafin muna 12 ga watan Rajab hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda daidai da 12 ga watan 1 a kalandar Bature 2025 malaike cewa bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai wannan ita ce kaida duk abinda bawa zaya hara kamar yanda riwaya ta bayyana mana ingantatta duk abinda aka hara ba ambaci sunan ubangiji ba to tabbas wannan abun mai yankakken bayani ba albarka a tare da shi sanya duk lokacin da mutun zaya hara wani abu to ana so ya fara kaddamar da sunan Allah akan ko sunan Allah a cikin al'amarin shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai baya da haka malai yace wassalatu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aw wa sahbihi tsira da aminci tabbata ga shugabanmu muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga iyallan shi ga sahabban shi wannan ba ma yi tsokaci akan haka wa mutahi karatun namu mai yawa ne malai yake cewa kitabu qutis salat wannan littafi ne wanda zai maka bayani akan lokutan sallah kamar yanda muka sani mazhabin malikiya suna kakkasa littattafan su da harko ayi littafi sannan ayi babi sannan fasali ya biyo baya sannan tatawuratu da aka samu ayi mabahasi ayi matsalabi ayi furu ayi bunud wannan shine kalkashe kalkashe na malaman malikiya malam sai ya fara mana wannan littafi ne wanda zai fara maka bayani akan lokutan sallah kaga wannan idan ka dauka sauran littattafan hadisi sun sabawa abinda imam malik ya kawo idan muka koma zan mu gani imam al-bukhari da ya fara bawwa balittayin shi sai ya fara babu bada'il wahyi ko kuma babu qutis salat kamun mu shiga babi yake cewa babi ne wannan wanda zai maka bayani akan lokutan sallah bayan ya ambata maka littahi ne wanda zai maka bayani a lokacin bayani akan lokutan sallah ya kawo maka babi wanda zai tabbatar maka a wani lokaci ne wannan salloli guda biyar da aka wajabta maka aka ce maka wajibi ne sai ka zo da su wani ba zai yi ba ya sabke maka hukuncin su daga kanka ba tilas sai ka zo da su yake cewa to za mu fara bayani akan lokutan sallah kaga in muka koma kan Imam al-Bukhari da ya tashi littafin shi sai ya fara kitabu bada'il wahyi, wannan littafi ne wanda zai maka bayani yaya aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahyi. Imam Muslim da yazo sai ya ce a kitabu al-iman, sai ya fara da littafi wanda zai maka bayani akan imani. Kowanne da kwai maqsadin shi da ya sanya ya fara bayani akan wa'innan abubuwa. Idan muka koma kai Imam Abu Dawud, kaga he ya fara da babu ko kitabul istinja, yaya za a yi tsarki, ya za a kama ruwa. Sannan in ka koma kan Imam Tirmidhi, shi da ya fara sai ya fara da kitabul wudu, wannan littafi ne wanda zai maka bayani akan arwalla. In ka koma Imam Sarakhsi, shi ma a cikin littafin shi da ya kawo sai ya fara kitabus salat. Kaga dukkan su wa'annan, kowa da kai abin da yake hanga dalilin shi ya fara littafin shi da wannan abin. Shi kuma Imam Malik da yazo sai ya ce a'a, kamun wannan a fara da wahayi, a fara da imani, a fara da tsarki, a fara da arwalla, a fara da sallah, a'a, na gani yafi dacewa a fara da lokutan sallah, saboda muhimmancin wannan sallah. Me ake cewa sallah? Idan ka koma kan bangaren harshen Larabci, malaman lugha suna cewa ita sallah shine addu'a, shine roƙo da bawa da zai yi wurin wanda yake sama da shi, shine ubangijin shi dan ya datar da shi da wani abu da yake so. Ci sanya a cikin suratu Tauba, ubangiji yake bayyana mana khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, ka amsa daga dukiyoyin su a matsayin zakka. Wannan abinda zaka amsa shine abinda zai tsarkake su, su samu tsarki, su samu yabo a gun ubangijin su. Bayan haka gatan da zaka musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, in sun bada haƙƙin Allah, yace kayi musu addu'a, wa salli alaihim, kayi musu addu'a. Kuma an san addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina take kaiwa, saboda ni ubangiji yayi ta'alili yake cewa inna salataka sakanun lahum, nutsuwa ce idan suka samu addu'a ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana a cikin hadisin shi, yake cewa idza du'iya ahadukum falyujib, idan aka gayyaci ɗayan ku yazo wurin wata walima, aka ce ya amsa goran gayyatar wannan walima. Yace in ya kasance mai azumi ne, yace sai ya falyusalli, yace sai ya musu addu'a. Kaga mahallu shahid falyusalli, sai ya yi wa wanda ya gayyace shin addu'a, awana Allah ya albarka a cikin abinda Allah ya arzuta gare shi dalilin shi kai wannan walima. Allah ya amfanar, Allah ƙara bude arziki, Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, ka yi mai addu'a. Yace wa in kana mufsiran falyutim, falyat'am, yake cewa idan ya kasance kwa bakin shi a bude yake, baya mai azumi, to ya ci daga cikin abinda aka kawo na daga walima. Sai dai kada mu manta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mafi sharrin abinci shine abincin walima, wanda yake bukata a bashin, ba a bashi ba sai a gayyato wane da wane da wane a ce musu zo su ci. Wallahu ta'ala alam. To kaga nan abin da yake tabbatarwa karkashin nassi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suna tabbatar mana lalle sallah shine addu'a. Sai dai malaman fiqhu sun tahi akan idan aka ce maka sallah shine ibadatun zatu aqwalin wa af'alin makhsusatun wa ma'lumatun tubda'u bit-takbir aw tabda'u bit-takbir wa tantahi bit-taslim. Yake cewa abinda ake ce wa sallah shine wata ibada ce wadda a cikin ta akwai furuci, zaka furta wa'ansu kalmomi wanda suke tawqifiyya, baka isa ba ka canza wa'ansu kalmomi da wannan kalmomin ba, kuma baka isa ba ka fassara su da yarenka ba ka yi amfani da su. Ka zo sallah ka ce Allahu akbar, ka ce Allah babba, mun yarda, shi wanda ka yi wan ya yarda, saboda kalmati ne, lafazi ne, wa'ansu abubuwa ne wanda zaka furta wanda suke tawqifiyya, wanda ubangiji ko man shari'a ta tabbatar maka ta ce maka wannan da shi ne ake bude sallah Allahu akbar. In ka kawo wani abu kuma bayan haka, to wannan ba sallah bace ba. Shi sanya suka ce wa'ansu furuci ne wanda suke kebantattu, haka wa'ansu ayyuka wanda suke kebantattu, wannan ita ce sallah. Kuma bayan kebantattu sanannu ne wannan abubuwan tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da wanda ya karantar da shi wannan abubuwan da ake yi shine mala'ika Jibril shi sahabban shi suka gani aka yi tanakulin shi daga lokacin manzo Allah daga sahabban shi daga tabi'ai har zuwa yanzu ayyuka ne wanda suke kebantattu kuma sanannu ana hora su da kabbara kuma ana gama su da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga da yake bayani akan aqwal kaga karatun alqur'ani kabbara tasbihi da wa'ansu abubuwa makamantan su baka ce ba a'a ni wannan ni nawa zan zo da su a'a ko fassara su zan yi in zo da a'a wannan abin da kaga an ce maka wajibin ka ne kai wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aiwatarwa wajibin ka sai kai su ayyuka kuma kaga baka zo ba da wata tsayuwa ba wanda zai koma bayan tsayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ga yayi baka yi bonu ruku'i koma bayan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ganshi ya aiwatar duk abinda kaga ka zo da shi to wajibi ne ya kasance abinda shari'a ta baka lamanin ka aiwatar da shi inda zaka zo da wani abu to wannan ba sallah kai ba to kamar yanda muka bayyana kowane malami yana lekawa ya ga me dalilin ko maksabin shi dalilin da ya kawo wani babi ya faddala shi ko ya fara kawo shi a warkon littafin shi Imam Malik ya tsaya yayi la'akari ya gani duk rayuwar mu da muke tahiya akan ta ba abin da ya kai sallah muhimmanci shi kuma ya za a yi wannan sallar a tayar da ita ita wannan sallar bai yiwa a tayar da ita sai idan lokacin da ya shiga inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta bai yiwa sallah a tayar da ita sai idan lokacin ta ya shiga da zaka tashi kai sallah kamun lokacin ta inda za a ce irin sallar da kai tahi kin sallar Abubakar kyau ko tahi sallar Abubakar kyau to wallahi ubangijin ka ba zai karba ba saboda kayi ta ba a cikin lokacin ta ba ko baya da haka Imam Malik ya tsaya ga muhimmancin sallah sallah tana da wata fadala mai girma idan muka dauka zamu gani ubangiji da ya tashi a cikin suratul ankabut ya takaita mana bayani utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un yake cewa ka karanta musu abinda muka yi maka wahayi na daga cikin alqur'ani kuma ka umurce su su tsayar da sallah ba dan komi ba saboda ita wannan sallar tanha anil fahsha'i wal munkar sallan nan tana hana ka aiwatar da alfasha da mugayen ayyuka ce kuma ambaton ubangiji shine sama da haka duk wanda ka gani ya ce maka yana sallah ni sallan magariba da shi azhar la'asar da shi amma dai wannan sallar bata hana shi ba ya tahiya aiwatar da abin da ranshi take so koma bayan abin da ubangiji ya umurce shi to tabbas ya koma ya leka sallar shi saboda gata ubangiji ya mana duk wanda zai tsare sallah yayi ta kamar yanda aka umurce shi ya tsayar da ita kamar yanda aka umurce shi to tabbas wannan sallar za ta hana shi aiwatar da alfasha da mugayen ayyuka wallahi ko yayi niyyar ya tahiya aiwatar wallahi zai ji bai da karshashin ya aikata ko kuma ubangiji zai kawo wani abu ya shama kance shi tsayankanin abin da yake so ya aikata wanda yake na sabo wannan ita ce ka'ida haka idan muka koma kan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi wanda yake muttafaqun alaihi zamu gani sallan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana tana ɗaya daga cikin mafi fadalan ayyuka bayan nutqi da kalmar shahada koma kan hadisin Abdullah ibn Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shi Abdullah ibn Mas'ud yake cewa na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wani aiki ne yafi kowane aiki fadala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa as-salatu liwaqtiha yin sallah a lokacinta duk zaran an ce maka lokacin sallah ya shiga to bakka da wani hurumi bakka da wani abu wanda yafi wannan sallar muhimmanci kasuwa ce karatu ne menene neman kuɗi ne ko menene ka ajiye shi ka tai kai sallar shine fadala ko shine abu mafi fadala a tare da kai saboda zimmarka ba ta taba samun kubuta ba matakar baka zo da wannan abin ba shine yake cewa haina tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan yin sallah a lokacinta wani aiki ne yafi kowane aiki fadala sai yake cewa biyayya ga iyaye kaga wannan nukuta ce wadda take mai muhimmanci iya muhimmanci manzo Allah yake cewa ya tabe wanda ya tarar da iyayen shi guda biyu
ko ɗaya daga cikinsu bai yi ba abin da za su mai lamanin shiga gidan aljanna ba. Me za su mai lamanin shiga gidan aljanna shi ne biyayya. A gashi sun ya Ubangiji yake ƙarrana, yake kamanta ko yake daidaita bautar shi da biyayya ga iyaye. So da yawa a cikin Alƙur'ani zaka ga Ubangiji ya a cikin Alƙur'ani Ubangiji yana kawowa ku muni biyayya, ku yi wa iyayenku biyayya. Ai yake mana kashe fala ta qullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Kuma biyayya ba ta tabbatuwa sai da sanin abin da ya kamata ga iyaye. Wannan iyayen duk da ba cikin mas'alar sallah muke, abu ne da yana da mahimmanci mu ƙara mai da hankulanmu a kan shi. Biyayya wani abu ne wanda yake wajibi, yake lazamtuwa a gare ka madama kana rayuwa ga wannan iyayen, kana rayuwa tare da wannan iyayen. Kai koda ba ka rayuwa tare da su, to tabbas ka tabbatar wa kanka da zaran an ce yau Allah ya ɗauki rayukansa, a lokacin nan biyayya ma take farawa. Biyayya ta gaskiya a wannan lokacin take farawa. Ta kanyu ya kasance kana yi mai abin da ran shi yake so, saboda ya hika kuɗi, ya hika sanin jama'a, ko kana hararan wani gidan shi ya ɗauka ya baka, ko ya maka wani gata a rayuwa, ko kuma cin ka da shanka a ƙarƙashin shi. Shi sanya kake bin shi sau da ƙafa kake yi mai abin, amma dai da zara an ce wannan nan Allah ya ɗauki ran shi, to a nan haƙiƙanin biyayya take tabbatuwa. Shi ne na farko, yi musu addu'a, yi musu sadaka. Wannan su ne mafi girman abubuwa wanda suka rataye game da ɗa gun Ubanshi. Bayan haka shi ne sadar da zumuncin ma'aikata. Duk wanda yake mutuntaka da shi da ma'aikinka ko ma'aikiyarka, to bayan mutuwa wajibi ne ka sadar da zumuncinsu. A yana kyautatawa wani, in wata ya mutu ga abin da yake bai wani, in kana iyawa kai kokari ka kamanta. A lokacin azumi yana warewa gidan wani da gidan wani ya basu kaza, kai kokari ka sadar da zumuncin da ma'aikinka yake. Kai dan Ubangiji ya karban me, ya kasance mai tagomashi ne a gobe kiyama a gaban Ubangiji. Ala'ai yake cewa summa ai, sannan sai mu yake cewa aljihadu fi sabilillah, jihadi dan dauka kalmar la ilaha illallah. Haka idan muka dauka sallan nan daga cikin fadalarta, tana kankare mana dukkan wani zunubi wanda muka aiwatar. Da kwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda Imam Muslim ya hutar da shi, yake cewa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana bayyana mana, yake cewa kwatankwacin salloli guda biyar, yace kamar kwatankwacin tabki ne ko korawa ce a kofar gidan ɗayanku. Kowane lokaci a dinyini so biyar zai wanke jikin shi, zai shiga ya yi wanka, yace kuna tunanin wannan mutumin za a samu sauran datti a jikin shi? Suka ce kwarai ko babu ya manzo Allah, wanka biyar ai ba a yi tunanin wata dauda a tare da kai ba. To haka duk lokacin da kai sallan nan, to tana kankare maka zanubai. Haka da kwai hadisan Abi Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi, ma Imam Muslim ya hutar da shi, yake cewa kaga salloli guda biyar, kaga Juma'a zuwa Juma'a, kaga Ramadan zuwa Ramadan, yake cewa mukaffiratun lima bainahunna idha ijtanibatil kaba'ir, yake cewa suna kankare dukkan wani zunubi da yake tsakankaninsu. Kayi sallar asuba kamin ka zo sallar azhar, abinda yake interval asubarka da azharka, Ubangijinka ya kankare maka dukkan wani zunubi da yake tsakankaninsu. Azhar la'asar, la'asar magriba, magriba isha, isha asuba, dukkan su tsakankaninsu Ubangiji yana kankare maka zanubanka madama ka nisanci manyan zanubai. In tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima, in dai za ku nisanci manya-manyan zunubai, to tabbas mun kuma mun muku alƙawarin za mu kankare muku ƙananan zunubai, kuma mu sanya ku masauki, ko mu sanya ku mashiga, nudkhilukum mudkhalan karima, mashiga wadda take mai karamci, ita ce gidan aljanna. Haka idan muka koma zan mu ga da kwai hadisin da Imam Muslim shi ma ya hutar da shi, wanda yake mana bayani akan lalle sallan nan tana kasancewa bawa haske a duniyar shi da gobe kiyamar shi. akwai hadisi Abdullah ibn Umar wanda Imam Muslim shi ma ya hutar da shi wanda yake bayyana mana yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wata rana an ambaci sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man hafaza alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm alqiyama yake cewa duk wanda ya kiyaye sallah kiyaye ta ka tsayar da ita kamar yanda aka umurce ka kayi ta a lokacin ta yake cewa to wannan sallar zata kasance mai haske zata kasance mai hujja zata kasance mai tsira a ranar tashin kiyama yake cewa kuma duk wanda ya tozartar da ita bai kiyaye ta ba yace ta abada ba zata kasance mai ba haske ba ba zata kasance mai hujja ba ba zata kasance mai tsira a gobe kiyama ba yace kuma wannan mutumin dalilin tozartar da sallar da yayi yace za ya kasance tare da karuna tare da fir'auna yace da karuna da hamana da ubay bin khalaf wannan sune abukan shi sune tsaran shi a gobe kiyama kaga wannan kashedi ne na kadda ka sake a rayuwarka ya kasance ba wani abin da zaka tozartar kamar sallah kamar yanda Umar yayi wasiya ya hadi wa dukkan gwamnonin shi da wali da hakimi da alƙalan shi yake bayyana musu yace duk wanda ya tozartar da sallah to tabbas ya tozartar da dukkan wani al'amari na rayuwar shi kale ka gani mutumin da yake sallah da mutumin da bai sallah ya nutsuwar sa take a rayuwa ya samun dacen sa yake a rayuwa baka kamantawa shin ya anan duniya babu tsira a gobe kiyama ka tashi tare da Fir'auna ai in ka san ka tashi tare da Fir'auna ai gwanda ka sheke ai ka yanda kaga dama kaga dan abu ne wanda kana ganin shi ba komai ba ni ubangiji yake bayyana allazinahum an salatihim sahun allazinahum yura'una wa yamna'una alma'ul dukkan su ina wutar jahannama aka musu tanaji haka da kai hadisin abi malik al-ash'ari wanda yake bayyana mana as-salatu nurun yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma abi malik al-ash'ari yake cewa sallah lalle haske ne kuma da kai hadisin abi buraida wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bashiril mashaina fi zulmi ila al-masajid bin nur tam yawm al-qiyama kaga kabawa masu tahiyya masallaci a duhun dare su hito daga gidajensu su kama hanya su yi masallaci a duhun dare ba dan komi ba dan su gana da ubangijin sarki yunin da yake kansu yake cewa ka musu albishir da haske wanda yake cikakke a ranar tashin kiyama kaga wannan dukkan su yana suna bayyana mana lalle sallah haske ce ga wanda ya kiyaye ta wanda ya tozartar da ita za ta kasance mai duhu a rayuwar shi ta nan duniya duhu a rayuwar shi ta gobe kiyama ba albarka ba tsira duniya da gobe kiyama haka idan muka leka zamu gani da kai riwayoyi wanda suke tabbatar mana lalle ita wannan sallah lokacin da bawa zai ci ya kiyaye ta to za ta ringa daga mai darajar shi za ta ringa kankare mai zanuban shi akwai hadisin Sauban Maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa daga annabinmu mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa alayka bi kasar afwan Sauban yake cewa wata rana hadisin Sauban Maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hadi mana yake cewa daga cikin wasiyar da yake mini yake cewa na hore ka da yawan yin sujada yake cewa dalilin ba za ka yi sujada ba sujada guda ɗelakka face ubangiji ya daga maka darajarka ya kankare maka zanubanka duk wani kurakurai ubangijinka ya kankare maka sujada guda daya shi wancan hadisin na wanda yake tabbatar da hadisin Rabi'a bin Ka'b al-Aslami yake cewa wata rana na kasance ina kwana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya tashi sai na zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da makayin da ake zuba mai ruwan arwalla da bukatar shi yake cewa a lokacin nan manzon Allah da nemi wannan abin na kyautata wanda ya kyautata kai ma ka kyautata ne hal jazaul ihsani illa al-ihsan to shi a lokacin nan Rabi'a yake cewa bayan na zo mai da makayin shi na arwalla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mini sal tambaye duk abin da kake so ya kai Rabi'a a lokacin ne yake cewa sai na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as'aluka murafaqataka fil janna yace manzo Allah ina so in samu abokantaka da kai a gidan aljanna in kasance kode wuce ina tare da kai a gidan aljanna kamar yadda nake tare da kai a rayuwata ta nan duniya kaga wannan ba karamin abu ne ba Rabi'a ya tambaya ba akun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai mi manzo Allah ya ce me sai ya ce me awa ghaira zalika yace ya Rabi'a baka bukatar dai wani abu koma bayan wannan saboda ba karamin abu ne ba shi aljanna ba ta manzo Allah bace ba sai dai maka addu'a ubangiji ya maka gata kalkashin rahama shi ka shiga ba hannun shi ba yake ba kaga sabanin wani sakare da zai zo yace ni mu muke da gatan mu sanya ku gidan aljanna mu za mu kula banin shiga gidan aljanna in kuka gammu kun samu lahamanin shiga gidan aljanna in kuka gammu an kankare muku dukkan zanabban ku wannan hankali ya dauka kallahu khadimi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama me kwana a cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tambaya duk abin da kake so ka tambaya a baka ka tambaya in roƙan maka ubangiji ubangijin ka ya baka yace ban na san komai in ba abukantaka da kai a cikin gidan aljanna ba yanzu inda ni ne ko malam Musa ne ai abin da babba ina tunanin alalaci an mun zana kamar abu guda 50 yace kur me tambaya a lokacin nan yake cewa manzo Allah yake cewa shin baka bukatar wani abu koma bayan wannan saboda wannan abin ba karamin abu bane ba yace manzo Allah huwa zaka yace ni wannan dai abin da nake so kurum in makabtace ce in kasance tare da kai a gidan aljanna kaga wannan mutumin kayi sunne mai kwakwaran hankali ne saboda ya san ina ne masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka makwabci manzon Allah a gidan aljanna ka riga yi kasha in yi maka lamarin haka ka riga yi kasha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud yace to ka taimaka mini akan ka da yawaita yin sujada ko kai in zaka yawaita yin sujada to tabbas zaka kasance rafiqun na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidan aljanna haka idan muka koma za mu gani na sussuka daban-daban wanda suke tabbatar mana misalin tahiyya masallaci duk lokacin da mutum ya huta daga gidan shi za ya tahi masallaci to tabbas ana rubuta mai lada ana daga mai daraja ana kankare mai zanabban shi akwai hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu shi tabbata a gare shi wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi mana yake cewa man tatahara fi baitihi thumma basha ila baitin min buyutillahi duk wanda ya tsarki a gidan shi ya kama hanya taqim daga gidan shi zuwa wani masallaci daga dakin Allah yace ba dan komi ba dan ya zartar da abin da yake kan shi na daga farilla shi tace wannan sallah yace kana khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atuhu wal ukhra tarfa'u darajatuhu yake cewa duk takin da zai yi in ya daga ya ajje yace ɗayan za ta kankare ne zanabban shi ɗaya kuma ta daga ne darajar shi kaga wannan gata ne ba karami ba haka idan muka koma zamu gani duk lokacin da bawa ya kama hanya ya tafi masallaci to tabbas ubangiji zai mai lamanin samun wani masauki a cikin gidan aljanna akwai hadisin Abu Huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana wanda ya sammako ya tafi masallaci ko ya mareta ya tafi masallaci yace tabbas Allah ya shirya mai wani masauki duk lokacin da ya sammako ko ya mareta dalilin tahiyya masallaci ka kai tunanin idan ka kamo hanya ka zo masallaci to tabbas da kai wani masauki wanda ubangiji ya shirya maka a cikin gidan aljanna Allah datar da mu da wannan masaukiya kuma wannan ko da sai ko da marece kana da wannan masaukin haka mun yi bayani kan kankarewar zinubai haka kuma mun yi bayani akan kaffara ce na daga abin da ya gabata na daga zinubanka ita yin sallah kamar yanda Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi yake bayyana mana yake cewa ya ji manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa ma min imru'un muslimun tahduruhu salatun maktuba, yace ba wani mutum wanda yake musulmi lokacin sallah zai shigo yana mai lahiya yace ya kyautata arwallar shi, ya samu nutsuwa, ya samu khushu'i, ya samu ruku'i, yace face wannan abubuwan da ya samu na daga khushu'i, na daga ruku'i, yace kaffaratun lima qablaha min az-zunub, kaffara ce na daga abin da ya gabata na daga zunubai. Haka kuma kada mu manta mala'iku kullun suna yi wa mai sallah salati, kamar yadda hadisi Abu Huraira ya zo ya bayyana mana, yace sallan mutum a cikin jama'a tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 daraja, yake cewa sallan mutum a cikin masallaci a cikin jama'a yake cewa to tana daduwa akan ladan sallar shi da zai yi shi kadai a gidan shi ko a kasuwar shi, yace sama da 27 ko sama da 20. Ana wata riwaya ta tabbatar mana 27, yace kuma wannan anna ahaduhum idha tawadda fa ahsana alwudu'a, lalle ɗayan ku idan zai yi arwalla ya kyautata arwallar shi, thumma ata almasjida, sannan yazo masallaci, yace la yanhazuhu illa as-salat, la yuridu illa as-salat, ba wani abin da ya hutar da shi daga gidan shi in ba wannan sallan ba, kurum yazo masallaci ayi sallah da shi ya koma gidan shi, yake cewa to ba wani taki da za a yi face ubangiji ya daga mai darajar shi kuma ya kankare mai zunuban shi har sai ya shiga wannan masallaci. Yake cewa baya da haka idan ya shiga masallaci yace za a rubuta yana cikin sallah, ma kana as-salatu tahbisu, matakar sallar bata kasance ba ko sallar ta kasance ta rike shi a cikin masallacin, yazo kamun ayi sallah he tsaya yana jiran limami, ko bayan an yi sallar magriba ya zamna yana jiran sallar isha'i, yace to za a rubuta mai kamar yana cikin sallah. Yace kuma baya da haka wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi, yace kuma mala'iku ba za su gushe ba suna yi wa ɗayan ku salati matakar wannan mutumin bai gusa ba daga inda yayi sallah, misali ya shigo sai ya tahiyatul masjid ya zamna yana jiran limami, to ma dama yana zaman to mala'iku suna yi mai sallah, ko kuma ya zo ya yi sallah sai ya zamna yana jiran sallan magariba ko sallar isha'i, to mala'iku suna yi mai sallah. Abinda mala'ikun nan suke cewa suna cewa ya Allah ka rahamshe shi, ka ji kan shi, ya Allah ka gafarta mai, ya Allah ka kankare mai zunuban shi, yace wannan a halin da zai mala'iku za su ringa mai haka, yace idan ya zamna inda yake matakar bai cutar da wani ba kuma bai yi hadasi ba, iska ko kuma bukatuwa na shiga ban daki bai zo bai ba, kaga wannan ba karamin ba gata bane ba, gata ne iya gata, su sanya dalilai suna da yawa wanda suke tabbatar mana da muhimmancin sallah. Shi ne nan malam sai ya kawo yake cewa babu wuqutis salata, wannan babi ne wanda zai mana bayani akan lokutan sallah. Wuqutin shi ne jam'u waqtin, shi ne duk abin da aka sanya mai lokaci shi ne ake cewa alwaqtu, wannan lokaci ne na sallah. To malam zai kawo mana dukkan dalilai na shari'a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke tabbatar mana ita sallah salloli guda biyar wanda gare mu daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mi'rajin shi aka tabbatar mai da sallah guda 50, aka maido mana ita guda biyar aka farlanta mana, ai a harko al'amari guda 50 aka farlanta ma al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Annabi Musa yana nan yace mi a'a ina baka shawara ka koma gun ubangijinka ya sassake maka dan rage wa mutanenka, saboda ni nayi gugurmaya da mutane na san halin jama'a, na san halin jagoranci, na san taurin kai na dan adam, dan haka ka koma ubangijinka ya rage maka, ya koma aka rage a yana komawa, idan ya hawo gun ubangijin shi aka rage, in ya dawo Annabi Musa ya ce mai koma dai a rage, mutanenka ba za su iya ba, yace har sai da aka maidota raka salloli guda biyar a kowane yini da dare, yace da nazo Annabi Musa yace koma dai ina tsoron mutanen ka sagaza, yace naji kumiya nace a'a alhamdulillahi an bar mana haka ubangiji, sai sanya sitam abinda aka farlanta wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune salloli guda biyar a kowane yini a kowane dare. A harkon al'amari kamar hadisin Aisha wanda take bayyana man take cewa sallolin nan da guda biyu ake yi sannan aka daidaita su aka mai da wa'ansu hudu aka mai da wata uku aka bar sallah asuba guda biyu sannan aka tabbatar da salloli guda biyu a lokacin da mutun ya shiga cikin bulaguro kuma harko al'amari kamun a farlanta mun sani ai mi aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qumil layla illa qalila nisfahu aw unqus minhu qalila manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake liman da azu ayi tai har illa ma sha Allah amma dai karshen sura da lokacin da aka farlanta mana guda biyar din nan sai ya kasance an sassake aka ce alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadli wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min sannan aka farlanta wannan salloli guda biyar muke kansu muke tahiya akan su malaike cewa haddathani yahya bin yahya al-laythi in ba amanta ba can mun yi bayani muka ce riwaya wadda zan yi i'timadi a ita ita ce riwaya wadda ta hadu ko ta yadu a garbu afriqiya da shimal afriqiya ita ce riwaya yahya bin yahya al-laythi malaike haddathani yahya bin yahya al-laythi عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر wannan shine hadisi na harko wanda malam ya kawo wanda yake mana bayani akan lokutan sallah na harko malam yake cewa tabbas shi mai riwaya yace babana yahya bin yahya al-laythi ya bani labari can baya an yi mun yi bayani akan wane ne dan shi mansura shine yaji ya rawaito daga baban shi shi kuma ai mun yi bayani akan shi yahya bin yahya al-laythi wane ne ko a cikin muqaddiman mu shi kuma shi almajiri ne na ibnu shabtun ibnu shabtun shine horkon wanda ya dauko riwaya ta mawatta ya kawo ta shimal afriqiya nan magribul islami kasashen larabawa ko berber nan afwan nan qurtuba aslan yanzu shine nan spain shine horkon wanda ya kawo ta da ya kawo ta yaga irin himma ta yahya bin yahya al-laysi sai ya nema ya bashi riwaya 100% ibnu shabtun sai ya rike irin kasan al'amari na malamai sai ya rike ya ki badawa sai ya ce to tunda haka ne shi ma bari ya koma tunda malikun da ran shi bari ya dauni yayin hajji ya tahiya zamuna gun imam malik ya karantar da shi wannan riwaya wannan littafin nashi mawaffa ya kama hanya ya tahi ya zamuna ya saurari mawaffa daga horkonta har zuwa wurin kitabul jihad abin da ya dan yi saura dan kingi kadan wanda bai karasa ba daga cikin mawaddah ba Allah yi wa Imam Malik ya rasuwa ya dauke ta daga babban almajirin shi shine Al-Qasim ya dauki abin da yi saura na daga mawaddah daga bakin shi to shine yake bayyana mana daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Malik dan daga shi Imam Malik bin Anas daga Ibn Shihab Malik malami na Imam Malik tayi da karshe sai mai bayani yace anna Umar bin Abdul Aziz lalle Umar da Abdul Aziz khalifa nabiyar wanda ake lissawa shi daga cikin khalifofi wanda suke shiryayyu yake cewa wata rana akhara salata yawman ya jinkirta sallah fa dakhala alayhi Urwa bin Zubair sai Urwa bin Zubair tabi'i ne daga cikin manyan tabi'ai dan Asma'u binti Abi Bakar yarda Allah shi tabbata a gare ta da ita da babanta yake cewa akhbarahu an al-Mughira bin Shu'ba akhara as-salata yawman wa huwa bil Kufa shi Urwa nake cewa lalle yake cewa Umar bin Abdul Aziz lokacin da Urwa ya shigo gunshi yace sai ya bashi labari lalle Mughira bin Shu'ba akhara as-salata yawman ya jinkirta sallah wata rana wa huwa bil Kufa yana garin Kufa yace fa dakhala alayhi Abu Mas'ud al-Ansari sai Abu Mas'ud al-Ansari ya shigo gun shi Urwa bin Zubair afwan wurin Mughira bin Shu'ba faqala sai yake cewa ma hadha ya Mughira ni haka ya kai Mughira alaysa kad alimta anna jibrila nazala fa salla yake cewa shin ba wai ka sani ba lalle mala'ika jibril ya sabko gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi salla gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi salla lokacin da mala'ika jibril ya sabka lokacin salla ne lokacin da ubangiji ya haddade wa mutane ya haddade wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da za su yi salla a lokacin nan mala'ika jibril ya sabka ya bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokutan salla a harkon lokutan salla kwana na harko kwana na biyu mala'ika jibril sai ya sabka karshen lokutan salla ba dan komai ba dan a tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsakankanin lokacin da muka yi sallah a jiya da lokacin da muka yi sallah a yau shine lokacin wannan sallah shine yake bayyanawa shi Urwa ko Mughira bin Shu'ba yake hadiwa Abu Mas'ud al-Ansari yake hadiwa Mughira bin Shu'ba yake cewa shin ba ka sani ba mala'ika Jibril ya sabka yayi salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yayi salla wannan shi ma lokacin tare da mala'ika Jibril yake cewa baya da haka yayi salla shi mala'ika Jibril manzon Allah ma yayi salla har so biyar salla asuba salla azhar salla al'asr salla maghriba salla isha'i shine yake cewa fa salla summa salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama har so biyar summa qala sannan shi Abu Mas'ud al-Ansari yake cewa bihadha umirtu yace haka aka umurce ni in yi salla a wannan lokacin da mala'ika jibril ya sabka yayi salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka sallati wannan salla a tare fa qala umar bin abdul aziz sai yake cewa urwa bin zubair yake cewa a'lam ma tuhaddisu bihi ya urwa yace ya kai urwa ka san abin da kake faɗa saboda kada ka faɗa abin da ba haka ba wannan da kai magana ta malaman hadisi suke mamaki ya za a yi a ce abdullahi bin a wannan umar bin abdul aziz a ce bai san ba lokutan sallah ba a wannan lokacin da yake khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine nan umar bin abdul aziz yake ce wa urwa ka san abinda bakinka take faɗa ya kai urwa yake cewa sai urwa yake cewa umar bin abdul aziz yake cewa wa inna jibril هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه شن وي كانا نهن للي جبريل شيني يسنر ده منزن الله صلى الله عليه وسلم wannan lokutan na salla قال عروه sai yake cewa kadhalika kana bashir bin abi mas'ud al-ansari yuhaddisu an abihi yace kwarai kwa haka bashir bin abi mas'ud al-ansari da na abi mas'ud al-ansari haka yake ba mu labari yake cewa haka yaji baban shi yana wace hadisi ne da isnadi kinan kai Umar bin Abdul Aziz in bai cin maka ba mu labari ya cin mana haka muka ji Bashir yana ba mu labari daga baban shi ga abin da yawa kana mala'ika Jibril ya sabka gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallati sallolin nan guda biyar kowace a lokacin da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Urwa yake cewa kuma bugo da ƙari haddasatni Aisha ita Aisha ta bani labari saboda in ka dauki siyakin riwayar Umar bin Abdul Aziz yake cewa akhara salata ya jingirta salla abin tambaya wata salla ce wannan hadisin na Urwa ko cikon bayani na hadisin Urwa daga Aisha shi yake tabbatar mana lalle sallar la'asar ce shi Umar ibn Abdul Aziz ya jinkirta ta sai yake cewa bari in wadi maka dalili daga bakin ummun munai matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Aisha el uwar ko khalata el uwar ma'ahiyata ga abinda take bani labari yake cewa ta kasance tana ce mini anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kana yusalli al-asra ya kasance yana sallata sallar al-asr wa shamsu fi hujratiha qabla an tazhar kuma rana tana dakin ta kamun ta bayyana rana bata yi jawab bata daukaka ba shine yake cewa ranar tana nan bata daukaka ba lokacin da kore yake hadisi na gaba zai kara wabbaha mana abinda Aisha take nishi rana haskinta yana dirsasawa a cikin dakin ta sai idan rana idan ta daga to haskinta ba ko ina yake kaiwa ba kamar lokacin hantsi ne sahib daga ta dan daga innan haskinta kasir ne jiddan to lokacin da ranar take har dusawa a cikin dakin ta a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sallatar sallar al-asr cikon bayani insha Allah zai zo a hadisi na gaba zamu dakata anan kasancewar lokaci ya ja sai abinda nake so in yi tambihi akan shi shine mafi yawa masu saurare dalibai ilimi ne ba ma ringa tarjama ba ko da haka ba safahiyyan ne akan ruwatul isnad misalin kaga nan muna da Yahya bin Yahya al-Laisi muna da shi Malik bin Anas shi mun san shi Ibn Shihab mu dan yi tarjama shi ya kasance in mun yi tarjama shi to nan gaba ba mu buƙatar tarjama shi kenan abinda zamu dakkaka akan wurin tarjaman malaman su sune wanda ya rawaito hadisin sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda isnadin da shi Imam Malik ya rawaito duka ba su wuce ba guda bakwai ba ayin imma ya kasance Ibn Shihab daga Malik daga Ibn Shihab ko kuma daga Malik daga Zuhri daga Malik daga Nafi daga Abdullah ibn Umar kenan sai mu dakkaka akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda muka yi karatun Umdatul Ahkam in babu tsawwalawa in ba kwata kurba in kuma kun takuru kurin mu karanta hadisin mu mu bayyana hukunci mu tashi insha Allah to Allah kai mu sati mai zawa insha Allah sai mu hara daga haka abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce makomarsu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi ɗan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك